This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makeri. Sarabukan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace ranar Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Babu Yakub Makeri.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban tawagar ƴan wasan ƙasar Iraki ya ce shugabannin Olympics sun yi watsi da buƙatar su cewa kada a cira tutar Isra'ila a kusa da dan Iraki a lokacin wasannin Paris. Kungiyar ƙwallon kafar maza ta Iraki ta lallasa Ukraine da ci 2-1 a birnin Lyon a ranar Laraba, kana ta sha kashi a hannun Argentina da ci 3-1 a yau Asabar. Yayin da muka isa filin wasa na Lyon a ranar Laraba, mun ga an kafa tutar Iraki a kusa da ta Isra'ila, duk da cewa kungiyar ta Isra'ila ba ta da wani wasa da za ta yi a Lyon, inji Herda Rauf, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Rauf, wanda bai yarda da halaccin ƙasar Isra'ila ba, kuma yake marawa Falastinu baya, ya ƙara da cewa tawagarsa ta buƙaci wakilin kwamitin shirya wasannin Olympics na duniya OIC da kwamitin ya sake wa tutar Isra'ila wuri, amma aka yi biris da buƙatar su. A cewar Rauf, wakilin na kwamitin ya ce an shirya tutocin ƙungiyoyin wasan ƴan ƙwallon kafar mata da na maza ne bisa tsarin harafin fari na kowace ƙasa. A wata sabuwa kuma, kwamitin shirya wasannin Olympics ta ƙasa da ƙasa ta nemi afuwa a ranar Asabar dangane da wani kuskure da aka tafka a yayin bikin buɗe gasar wasannin Olympics a birnin Paris, inda aka yi kuskuren gabatar da ‘yan wasan Koriya ta Kudu a matsayin na Koriya ta Arewa. Yayin da tawagar ‘yan wasan Koriya ta Kudu suka bayyana a cikin jirgin ruwa daga kogin Sin a babban birnin Faransa, an gabatar da su a matsayin ‘yan jamhuriyar demokradiyyar Koriya ta Arewa. Muna ba da hakuri sosai akan kuskure da ya faru a lokacin da aka gabatar da tawagar Koriya ta Kudu a yayin bikin buɗe gasar Olympics, a cewar kwamitin OIC a cikin wani sako da ta wallafa a shafinta na X bangaren harshen Koriya. Kuskuren ya janyo martanin bayyana rashin jin daɗin faruwar lamarin a Koriya ta Kudu, ƙasar da har yanzu take takaddama da Koriya ta Arewa mai makaman nukiliya. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatar wasanni ta Koriya ta Kudu ta bayyana takaici akan gabatarwar a yayin bikin buɗe gasar Olympics ta shekarar 2024 a birnin Paris. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, ma'aikatan tsaron Isra'ila ta ba da umarnin kwashe mutane daga wani wuri mai tarin jama'a a Gaza, inda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai. Tana mai cewa tana shirin kai farmaki akan mayakan Hamas a kan Yunus da wani bangaren Muwasi da aka tsugunar da dubban ‘yan gudun hijira. Umarnin ya biyo bayan martani da Isra'ila ta bayar kan wani makamin roka da ta ce an harbo ne daga gurin. Wannan umarnin kwashe mutane shi ne na biyu a cikin mako guda daga wurin da aka keɓe wa Falastinawa da suka tsere daga wasu sassa na Gaza. Sau tari ana tada Falastinawa da dama da suke neman mafaka daga farmakin sama da ƙasa da Isra'ila ke kaiwa. A ranar Litinin, jim kaɗan bayan umarnin tada mutanen, hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama a gewayen Khan Yunis ya kashe akalla mutane 70, a cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza, tana nuni da wasu alƙalluman da asibitin Nasser ya fitar. Wannan bangaren yana cikin yanki mai girman murabba'in kilomita 60 wanda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai, wanda Isra'ila ta yi ta faɗa wa Falastinawa da su tashi daga gurin tun farkon yakin. Sojojin Rasha sun auna gomman mazaunin jama'a a yankin Kherson da ke kudancin ƙasar Ukraine, a cewar jami'ai. Kana wani jirgi mara matuƙi na Rasha ya taɓa wata motar ɗaukar marasa lafiya da ya jikata direban. Sojojin na Rasha sun kuma harba akalla makami mai linzami guda da jirage marasa matuka 11 a cikin wasu yankuna hudu a fadin kasar. Sojojin saman Ukraine sun yi ikirarin kakkabo dukkan makaman.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zaurin BOA.
Shigowa zauren VOA a wannan shiri na hudu za a ji Alhaji Kamilu Hussein Muhammad da Alhaji Gado Fusiga na Fadama da Muhammad Nazir Sa'i inda za su yi nazari kan ayyukan yan jarida da batun take doka a Ghana. Bari mu mika ku ga jagoran shirin Ridwan Muktar Abbas.
Za mu duba matsayin da kasar Ghana baicin cewa ana mun fada cikin matsin tattalin arziki da makamantansu. Darajan kasar Ghana kuma yayi kasa in ana zancen yanda ake mu'amala da yan jarida. Yan jarida ba gaira ba sabab suna aikin su salin alin a duke su a ƙarƙashin wannan gwamnatin. Darajan wato kasar Ghana wurin kula da mutunci da darajan yan jarida yayi kasa. Kune masu mulki har yau ko kana son kai ka fara wannan abin nan ba dubi.
Sunana Alhaji Kamil Hussein Muhammad, an jam'iyyar Movement for Revolutionary Change, as a movement for change. Magan da ka kawo gane yanayin kanda yan jarida ke cikin kunci na yanayin bayi da bayani da suke so na independence in kansu. Wannan kowane gwamnati ya kamata a blame ta, ba a blame one government. So successive government ka zo gana duka yan jarida sun yi abin gani, sun yi abin a taba musu, kuma an ce akwai libel law don ka kawo maganan wani da ba daidai ba mish ya kai ka court ko ba haka ba. Ai lokacin NDC ko mun gani a Jubilee House, Sabafia ya kama dan jarida ya kakkar kameran ta ya bubbuge ta, kowa ya gani ya zo duniya wannan lokacin NDC mai an kai ba ai komai ba. Haka MPP kuma ya zo, dole wani kuma ya shiga wani yanayin da bai kamata ba.
Ai haka bai dace ta wulakanta dan jarida sai muka lura salon mulkin NDC bai dace mana ba mun sauke shi don muna so a samu gyara. Sai gwamnati ta bunda ka kawo sai shi kuma yanzu yake wannan abin da ka ce ya dace.
Sai sa muka ce da MPP da NDC ai watsi da su a kama Movement for Change, mu za mu kawo sabon salo. Ina so in gwada maka kaman abin ruwan daliga magari ne, ruwan daliga magari da NDC da MPP duka kowa na da laifi ga wannan matsayi. To mu ne mun ka zo a wanke muke, muna haske kamar watan 15, mu muka ce mu yanzu mun hito a zabe mu in mun zo an ga sakin yanayi.
Al-Nazir kaji baton yan jarida da yadda irin kisar da aka yi ma wasu har yanzu ba a nemi musu haƙƙinsu ba, me za ka ce akan wannan?
Alhaji Muhammad Nazir Sa'id, Director Sadarwan Jam'iyyar NDC a bangaren Zango. Ina jin tunda aka kafa Fourth Republic, demokratiya cikin Ghana na fudu, bamu taba ganin ayi wadakanci, ayi zamba, ayi kisa, ayi banna kamar yadda muka gani a gwamnatin Nana Addo da Bawumia. Banna kan cewa take doka, inda abinda doka ya nuna a take dokan ayi son zuciya shine bannan. Na farko ba Ahmed Suwale kawai shine wato dan jarida da yake ya fuskanci kisa ba. Mun tuna a ofishin wato MPP dan kansu ba so daya ba, ba so biyu ba, a gama dan jarida a duke su a kwace kamarorin su su komo su bada hakuri a komai kuma su sake yi akaran. Ba so daya ba, ba so biyu ba. Akwai dan jarida ake kira Manase Azure wanda yake shi ba ya kokarta kwarai cikin bayyana cin hanci da rashawa da aka boye. Ya bar garin nan ya gudu a zamanin Nana Addo da Baumia a gwamnatin MPP. Me yasa yace wai yana tsoron maransa saboda yaga abin ya kai kusa da shi yanda ake masa. Ba a taba samun gwamnati wanda za a samu dan gwamnati yana cikin gwamnati kuma dan majalisa ne ya tace tsayin daka ya fito kiri da buzu yace wai a yaki wani dan jarida ba sai a gwamnatin Nana Dogara Baubiya in ka duba kire da Japan irin maganganun da yi kan wa'ansu ɗan jarida yau da nake magana ga akwai wanda yake ya bunƙasa ɗan jarida wato Anas Arbiyau Anas wato aikin sa ya bunƙasa duniya tabbaki ɗaya ana ganin irin aikin sa ko shugaban kasan mu yau kamin ya samu sarauta sai da yin mutanen gane alkawari zai yi amfani da irin yanda Anas ke aike wurin cin hanci da rashawa yau shi Anasin ya bar gari kaf gaba da sai dai kaji ya je wani gari yana musu aiki saboda gwamnatin Nana Dogara yazo an matsa masa an matsa mu duka wanda yake zai kokarta yayi wani wato aiki ta jarida ba kuma haka nan kawai ba gidan jaridu da kansu an kulle ba daya ba ba biyu ba
sa mun sala yayin gwamnatin ku ta yi asalin sala ne ya kuma mataki da
akai tsaye zamu zo da mu yi zurfin bincike wannan ba shakka cikin shugaban mu His Excellency John Dramani Mahammed yayi wannan alkawari kai tsaye zamu yi zurfin bincike ko saboda yau waɗanda ake zaton suna da hannu ciki dukkan suna cikin gwamnati ya kuma za a yi a ce an musu bincike da an ajiye su gefe ne aka je ana bincike da yau mun gano asalin maganan da kuma yanda abin da ya kamata a yi
za mu koma wurin Gado Fusiga akan wannan batun
sunana Alhaji Gado Fusiga na Fadama da farko sai Bature yake na hukunsa yau ina jin ana batun wai Ahmed Sule dan jarida an kashe shi ya zama ma NDC headache suna magana kuma abokin nan mutuwan shi ba wanda zai ke kaman ya ji dadin abun da ya hafi wani abu ne kaman accident ne yo ana cikin binkisen wanga ba wai magana yayi algobe akwai wanda to yanzu shine nake zai wannan magana baban Kobuna Japan Supreme Court hage abun ga jaji ne baban Kobuna Japan mutun ne ya sa aka sa bindiga kalbe shi make tana Supreme Court tana shayar da tanta an ta an halbe ka fadi wannan magana yes to shi ya sa wannan don shi soja ba hukunci wuri ubangiji ko nake babu barama ba ne su ba mutane ba ne supreme court don shi ba hukuncin wannan soja nake ba wanda aka kace nake lissafi su in ya kai wurin hukunci an ke don saboda soja ne ubangiji bai hukunta su ko no you have to ubangiji bai hukunta su muna batun fit da rai ne fa imma ko soja ko revolution ko civilian batun fit da rai muke yi ko ba haka ba sai nake in ya kai muka kai ga ubangiji wato za ke don saboda Rawlings ya zama soja bai hukuncin wannan kisan nan to shi na wanga kuma bar ma ubangiji amma abun da nake cewa ne His Excellency Nana Ado ina cikin kwararrun da suka demonstrate kan batun kowa ya samu inkinci cikin kasan Ghana ga da wani dan jaridan da ake kiran shi Kosi Pratt an yi wani demonstration batun waransu wai kuma preku duka na tama kuna da labari ai kake don saboda kana kai jami'a NDC yes shi yasa abunda nike fadi ne to abubuwan nan da kake gani ga ana cikin fama amma kan ce wadan gabo amma wane ne ya kawo wadan ga kece NDC sun fara tun soja har suka zo farin fulla suka zamna kan kujera wanga abu duka bai makanki ba
Alhaji Muhammad Nazir Said in an yi batun jajojin da aka kashe alkalai wani lokaci bai kamata mu manta ba an hassasa aka yi bincike aka samu Amadeka wanda yake shine aka samu wannan laifi kuma aka hukunta shi kuma gwamnatin soja ne ma ba gwamnatin wato demokratiya ba an samu Amadeka wanda yake an kuma aka da aka bude reconciliation an sake bude wannan magana aka kawo komai kuma ya koma kan wannan Amadeka da aka yi ma hukunci saboda shi ba wanda zai kawo mana ya ce wai an kashe wani alkalai ba yi hukunci ba an yi hukunci
kuma ba ta kwara nake tare da mu dama cikin minti 5 wanda ke da wani tambaya da dai ma kowanne daya cikin su
nagode kwarai kuwa sunana Ibrahim Usman Usman Dulugu ina neman tambaya Alhaji Gado Fusiga na Fadama ana butun dumso muka duba kuma under NDC John Dramani Mahama administration na an increase megawatts in mu kuma John Dramani Mahama ka duba cikin Ghana record shi ya ba mu 1140 megawatts the million light to another dan kwa ku fado da ba mu ya su kazo ko one single megawatt ma ba su ba mu ba sai zan yau su na ce light mu ya stable alhali muni da kai duka mun san ka muna cikin dumso har wa yau me suka yi game da batun light
da wannan tambaya na Ibrahim Usman Saman Dologo zamu dakata a yau sai makon gobe zamu ci gaba yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas da ya jagoranci shirin sai Fiona Wamai nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya
A gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za iya samu mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma a shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Abubakar Yahaya da Bala na Yashi Lakwaja da ke son jin tarihin kasar Masar ko Misra Masu tambayar na saurare ga masanin tarihin kasashen Larabawa kuma mai sharhi kan al'amuran zamantakewa da addini shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarihin Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda zai dora daga inda yake bayani kan alakar Masar da Sudan waɗanda dukkanin su ke da jinsin baƙaƙe masu amfani da Larabci
kamar da mai bayani a masu sauraron mu Bala na Yashi Lakwaja da wannan malami shi ma duka da duk wani mai sauraro to babu shakka akwai dogon tarihi da kuma dogon bayani wasu za iya gano su ta littafan tarihi wasu kuma littafan da Allah ya saukar daga sama duka dai za su gamsar da mutum ba dai wannan lokaci ka kace
shek da kace Zulkarnain ana tunanin watakila ma bakar fata ne wato ba
haka
fari ba sosai kamar Larabawan da muka sani a yanzu shin Larabawan sun zo sun tarar da bakake ne a Misra
so abin da yake faruwa shine idan aka ce Misra din a lokacin ba hada ta zama kasa irin yadda ake da kasa a yanzu da iyakarta da tsarin mulkin ta ba misali kaga akwai kiddawa akwai yahudawa akwai kuma larabawa akwai kuma su mutanen nuba to kaga duk waɗannan suna zaune ne a wannan kowa da yankin sa kuma tarihi kai tsaye ba zai ce ga wata kabila guda daya da take ta iske wata ba saboda a lokacin ba a riga an hade su ba amma bayan hade su da aka yi suka dunkule suka zama kasa guda to matiyarin jaye da kuma da duniya ka ta sani suka iske su bilmiyar ko kuma sun narkar da yaren waɗansu kabilun ko kuma wasu mutanen da haka sai a ɗauka kamar cewa su suka fi wato asali a wannan gurin alhali kuma abin da zai kara tabbatar maka da wannan ko ya baka mamaki a Banisri a yanzu haka kun ga dai abinda Fir'auna yayi ba abu ne wanda yake mai kyau ba wanda kowa ya san wannan a dukkan littafin da Allah ya saukar amma su mutanen Misra idan suna son su yi kirari ko su yi alfahari sai su rinka alfahari da cewa su ne jikokin fara'ina ma'ana su ne jikokin Fir'aunoni da suka gabata to kaga kenan a Fir'auna din kamar sunan sarauta ce akwai Fir'auna wane akwai Fir'auna wane
wato akwai nagari kenan
da zamanin da aka akwai na gari cikin fir'aunonin
akwai
kuma bugu irin shi wannan fir'auna
ne wanda aka yi
kware da gaske to saboda haka tsarin nasu yake
to shi watakila masu tambayoyin nan za su so su san ya aka yi har yanzu ake ganin wasu har yanzu kusan bakakin ne da kirk ma ka bambanta su da wani dan Najeriya ta fannin fata shi ga dai yana larabcin sosai
ai abinda mai bayani kenan zaka iske yanzu haka a mutanen Nuba Nubia na kasar Misra wanda tarihi yake nuna cewa kusan ma su ne asalin bakake a duniya wanda zuriyarsu ne har yanzu a wannan yanki din kuma su ba su da wata kasa bayan wannan sannan kuma ba su taba zuwa wata kasa ba bayan wannan sai dai a zo a same su ko kaga kenan su ɗan kasa ne ko kamar kowace ɗan kasa kuma in suna maka larabci abin zai ba ta mamaki tunda ba su da wani harshe daga harshen su sai larabcin wasu daga cikin larabawan da suke makwabtaka da su ko kuma sauran kabilun da larabci ko kuma nubanci ya haɗe harsunan su to har yanzu suna fahimtar juna da waɗannan harsuna nasu sannan ba wai a nan ƙasar Misra kawai ba har ƙasar Sudan akwai jibalin Nuba wanda su ma jibalin Nuba din da wannan Nuba ta Misra wato Nubia din kuma waɗancan wato kusan al'adun su guda ne yaren su guda ne da makamantan su wanda abin da zai baka mamaki idan an je ana wani taro wanda ya shafi biki da makamantan su wato in kaga yadda ake fitowa fitowar da mata suke yi da kuma irin raye-rayen da ake yi da kaɗe-kaɗen da ake yi bai da abinda zai gwada maka bambanci mai yawa kamar kana arewacin Najeriya ne bakake ne masu yi amma ba Hausa suke ko kuma yarbanci ko yamuranci ba yaren larabci suke yi amma wajen al'adu da sanya kayayyaki da kuma irin kayayyakin da ake sawa a yi wasa da shi ko a yi rawa da shi to kusan baka bambancewa na kabilar Nuba da kuma kabilun bakakin fata namu na Afirka ta Yamma.
Da misali da Muhammad Wardi shahararren mawakin nan kace banda larabci suna da wani harshe da
shi Khalfawi ne shi kuma mutanen Khalfa kamar yadda ne bayani juz'in su wato ma'ana yankin su yana Sudan yankin su yana Misra dan haka kamar misali Bahaushen Najeriya ko Bakatsinan Najeriya da Bakatsinan ainihin Niger
haka
kaga ba abin da zaka bambanta su
tare
ne ba abin da ya raba su illa mulkin mallaka
haka
to haka su ma waɗannan kabilun suke a wannan yanki gaba daya
amma wannan shi wannan harshe nasu na dan alaka da larabci koko dai ya abin yake ne
alal hakika na fara jin wasu kalmomi daga yaren nasu amma gaskiya na mance a yanzu amma ina tabbatar maka bai da wata alaka da larabci
eh ko Allah
bai da wata alaka da larabci
yawa
kuma in ka duba koda a larabcin zaka samu a gargalance a larabcin gargaliya zaka iske misali na Libya ko na Misra din ko na Sudan akan abu guda sai ka ji ana ambatonsa da wasu sunaye daban-daban misali kamar ruwa kaga wasu za su ce maka moya wasu za su ce maka alme wasu za su ce maka me to duk abin da ake nufi kalma ɗaya ce wato ruwa suke nufi
duk a Sudan din koko daga Libya zuwa Sudan zuwa Masar
daga Libya zuwa Misra har zuwa Sudan gaba ɗaya
iko Allah
to wannan har ya gangaro zuwa Chadi zuwa su kasashen shuwa Arab da nan Nigeria da kuma ainihin Allah ka ta bangaren Niger wanda suke iyaka da Algeria da kuma Tunisia da makamantansu su haka abubuwan suke gudana
to shi duk da bai cikin tambayar su ba mamaki su so yin wannan tambayar akwai masu alakanta wasu daga yan arewa da Masar musamman Hausawa ko Shuwa Arab shin akwai wata alaka tsakanin bakaken Masar da wasu daga arewacin Najeriya ko wani abu haka
ai kwarai da gaske akwai alaka wadda tana yi wa ta iske wata zuriya a arewacin Najeriya wacce kakanninta na shekara 100 ko kuma shekara 200 ko fiye da haka asalin su daga Misra suka taho to akwai su irin waɗannan da yawa sannan kuma alakar nan tana kasancewa ne ta hanyoyi kamar haka na farko imma sun zo yada addini ko kuma sun zo kasuwanci ko kuma kasuwancin nan ya shafi sayan bayi saye da sayarwan bayi a lokacin da ake cinikin bayi sannan kuma ya shafi abin da ya shafi abin nan sai da abin nan kudade kuma gishiri wanda kenan da makamantansu da kuma ainihin zuwa aikin ibada a makale kamar misali zuwa aikin haji wanda babban misali da zai tabbatar maka da wannan shine baya ga kasar Najeriya da Niger da kuma Ghana to a duniya babu wata kasar da ake da yawan Hausawa kamar Sudan ba kuma Hausawa kawai ba da bare-bari da zabarmawa da ainihin su Hausawan da Fulani
duka
gaba daya suna zaune a kasar Sudan wanda da yawa idan ka tafi kasar ka shiga lunguna da kauyuka zaka tarar da akwai garuruwan da asalin su daga Sokoto suke irin su Mayurno wato Mayurno sai ake kiranta Mayurno a jihar Sinnar a kasar Sudan a garin basa ba kowa ke jin Hausa ba ana Hausa amma akwai Larabci da Fulanci amma in ka gansu a zahiri in ba yaren su kai maka ba ba za ka taba cewa ba Larabawan Sudan bane kuma Larabawan jajaye saboda Fulani ne sannan kuma suka saje da mutanen gurin sannan kuma ba wai kakannin su ba kakannin kakannin su ne ma aka haifa ko suka zo wannan gurin sannan in ka tafi garuruwa irin su Kasala ita Kasala din nan wani wata babban jiha ce a jihohin Sudan wanda in ka tashi daga birnin Khartoum zaka tafi zuwa Port Sudan wato ma'ana bakin ruwan Bahar Maliya to wasu kabilu ne a gurin Adrock ana ce musu Adandawa su Adrock din nan to su kuma waɗannan kabilun su kuma su ne suke a kasar Asmara wato Eritrea kenan da kuma kasar Ethiopia da kuma nan kasar Sudan din to amma duk da haka abin da zai baka mamaki akwai Hausawa a cikin su kuma su din wannan kabila ta Adandawa ba wai Larabci suke yi ba su ma yaren su suke yi amma Larabawa ne in ka gansu amma a cikin Larabawan yaren su daban al'adar su daban sai hatta tufafin su daban ba da Najeriya suke sawa kawai irin ta 'yan Sudan ba a'a wanda ya gane bambancin jallabiyar mutanen Asmara wato ma'ana mutanen Eritrea da kuma wandon su buje da suke sawa yana da bambanci da kuma na Sudan sannan suna sa wata bakar farmala sannan suna barin gashi ba sa aski kai wasu ma wanda al'ada ta shiga jikin su ko wanka ba sa yi sannan kuma mafiya yawan su makiyaya ne su zaka iske ko ka rinka gani suna wasa da takobi suna tsalle suna wasa irin da takobi akwai wasu ma kabilun wanda suke su kuma alakar su ba da waɗannan kasashe na mu Afirka Ethiopia da Eritrea ne da mai bayani ba su alakar su alaka ce da suke da kasar Saudi Arabia su kuma jallabiyar su ma ta sawa tana da bambanci da jallabiyar kasar Sudan ta yi kama da jallabiyar kasar Bahrain kuma ta yi kama da jallabiyar kasar Saudi Arabia sannan rawanin da suke daurawa daurin sa yawanci ja ne irin na kasar Saudi Arabia ko kuma kaga su ma dangin su kenan da al'adar su da kabilan su da makamantansu to haka dai abubuwan suke
to sai a kasance da mu makon gobe don jin an so shi wasu tambayoyin yanzu a madadin sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya hada mana sautin injiniyan mu ni Ibrahim ka almasi garba ke cewa sai makon gobe
a gaida Ibrahim Garba yanzu kuma ga labarai a takaice
shugaban tawagar ƴan wasan kasar Iraki ya ce shugabannin Olympics sun yi watsi da bukatar su cewa kada a cira tutar Isra'ila a kusa da Iraki a lokacin wasannin Paris kungiyar kwallon kafar maza ta Iraki ta lallasa Ukraine da ci 2-1 a birnin Lyon a ranar Laraba kana ta sha kashi a hannun Argentina da ci 3-1 a yau Asabar a wata sabuwa kuma kwamitin shirya wasannin Olympics ta kasa da kasa ta nemi afuwa a ranar Asabar dangane da wani kuskure da aka tafka a yayin bikin bude gasar wasannin Olympics a birnin Paris inda aka yi kuskuren gabatar da ƴan wasan Korea ta Kudu a matsayin na Korea ta Arewa a yau Asabar ma'aikatan tsaron Isra'ila ta bada umarnin kwashe mutane daga wani wuri mai tarin jama'a a Gaza inda aka kebe domin gudanar da ayyukan jin kai tana mai cewa tana shirin kai farmaki akan mayakan Hamas a Khan Yunis da wani bangaren muwasi da aka tsagudar da dubban 'yan gudun hijira
masu sauraro anan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Babu Yakubu makeri da ya karanto labarai da Fiona Wamai da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.